de 2014, j'ai donné ma vie au Seigneur et depuis ce jour.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Harin zai Muhammad Hafiz Babalani ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Laraba 29 ga watan Janairun 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da kungiyar ECOWAS ta amince da ficewar kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso a hukumance bayan cikar wa'adin da aka ware musu, 'yan kasar na ci gaba da nuna farin cikin wannan mataki. Sannan za ku ji abin da masana ke cewa dangane da wannan al'amari, kuma a yau kan wannan batu muke so ku kira wayar muku bayyana ra'ayinku. Shin yaya kuke kallon amincewar da kungiyar ECOWAS ta yi a hukumance na ficewar kasashen na kungiyar AES? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan ga Maryam Dauda da labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rasha ta faɗi cewa ta harbo jiragen sama marasa matuki na Ukraine guda 104 a cikin daren jiya Laraba. A wasu hare-hare da suka auna wasu wurare da dama da sojojin Ukraine ba sa kai hari a baya, wato a cikin Rasha. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar da harbo kusan kashi 3 cikin 4 na jiragen marasa matuki a yankunan da ke kan iyakar Rasha da Ukraine, ciki har da yankunan Kursk, Bryansk, Slomensk da Belgorod. Gwamnan Slomensk Vasily Anokhin ya faɗa a kafar Telegram cewa Ukraine ta yi ƙoƙarin kai hari akan wata cibiyar samar da makamashin nukiliya, amma babu wanda ya jikkata ko ya mutu. A birnin Belgorod kuma gwamna Vyacheslav Gladkov ya ce wani jirgin saman Ukraine mara matuki ya kai hari akan wani rukunin gidaje inda mutum ɗaya ya ji jiki. Ana fargaban mutane da yawa sun mutu, wasu da dama kuma sun jakkata sakamakon turmutsutsin da ya faru a safiyar yau Laraba, yayin da dubban mabiya addinin Hindu suka je yin wanka a matsayin wata al'ada ta tsarkake kai a wani kogi a lokacin gagarumin bikin Mahakum da aka yi a birnin Prayagraj da ke arewacin India, a cewar kafafen yada labaran kasar. Iyalai da ke cikin damuwa sun yi layi a wajen wani asibitin wucin gadi da aka buɗe, suna so su samu bayanai akan 'yan uwansu da ba su gani ba. Masu aikin ceto kuma na taimakawa waɗanda suka jakkata, sannan 'yan sanda sun yi ta ƙoƙarin shawo kan ɗumbin mutanen da suka taru a wurin. Nan take dai ba a bayyana dalilin da ya kawo fargaban da ya haddasa aukuwar mummunan lamarin ba, ko kuma adadin mutanen da suka mutu ko suka jakkata. Sai dai shafukan yanar gizo na wasu kafofin yada labaran kasar sun ce mutane 10 ne suka mutu. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An sami kwanciyar hankali a yau Laraba a Kinshasa, babban birnin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, kwana ɗaya bayan zanga-zangar nuna adawa da kwace garin goma a gabashin Kongo da 'yan tawayen M23 suka yi. Wasu matasa da ransu ya ɓaci sosai a kan lamarin sun sanya wuta a ofisoshin jakadancin Belgium, Faransa, Kenya, Uganda da kuma Rwanda. Masu zanga-zangar sun zargi waɗannan ƙasashen da goyon bayan Rwanda, ƙasar da Kinshasa ke zargin tana goyon bayan 'yan tawayen M23, ko da yake gwamnatin Kigali ta musanta zargin. Ofisoshin jakadancin sun mai da martani inda suka yi Allah wadai ko kuma nuna damuwa akan hare-haren. Chacha Nyaigoti Chacha, ƙwararre a fannin hulɗar ƙasa da ƙasa da harkokin diflomasiyya a Kenya, ya ce baya tunanin zanga-zangar za ta shafi alaƙar Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da ƙasashen da lamarin ya shafa.
I don't think it will affect the relationship at the level of policy and the decision makers.
Yace ba na tunani hakan zai shafi dangantakar kasashen zuwa matakin sauya manufofi da matakai saboda a halin yanzu kamata yayi su duba lamarin a matsayin ayyukan bata gari kuma waɗanda ke da hannu a lalata da kuma kona ofisoshin na wasu kasashe ya kamata a bi hanyar doka da kuma yadda ake aiwatar da dokokin kasa wajen tunkarar su. Shugaban Rwanda Paul Kagame ya ce ya amince da gwamnatin Amurka akan bukatar tsagaita wuta a gabashin Congo amma bai nuna alamar yin na'am da kiraye-kirayen da aka yi na sojojin kasar sa da ƴan tawayen M23 da ke samun goyen bayan Rwanda su janye daga birnin Goma ba. A shekarun jiya Litinin ne ƴan tawayen suka shiga birnin Goma, birni mafi girma a gabashin Congo. Wannan shine tashin hankali mafi muni da aka gani a cikin shekaru da aka kwashe, wato shekaru goma da aka kwashe ana yaƙi. Lamarin da ya sa asibitoci suka cika makil da mutanen da aka yi wa wato ake wa jinya sakamakon harbin bandaga da kuma sauran wasu da suka samu raunuka. A jiya Talata, Amurka ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya ɗauki matakan ba a bayyana ba don dakatar da har-haren da ƴan tawayen ke kaiwa waɗanda suka tilastawa dubban mutane barin gidajensu. Kwamitin sulhun dai na da ikon sanya takunkumi.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai babin rahotanninmu. A yau Laraba 29 ga watan Janairu, kungiyar ECOWAS ta amince a hukumance da ficewar kasashen Niger, Mali da Burkina Faso daga kungiyar bayan cikar wa'adin shekara guda da aka ba su kan za su sauya matsayarsu. A ranar Talata ne dai wa'adin ya cika, lamarin da ya sa wasu 'yan Nijar suka yi ta nuna farin cikinsu a birnin Yamai, kamar da za ku ji a wannan.
Sunana Ibrahim Salisu, magana da yawun kungiya FRSA wato Front Revolutionnaire pour la Souveraineté de l'Afrique. Muna murna cika shekara guda da ficewanmu daga cikin wannan kungiya, kuma daga wannan lokaci da muka fice zuwa yau babu abin da muke gani illa ci gaba. Saboda haka dole sai mun jajirce, al'umma ta bada goyen baya kamar yanda suka fito yau kunsu da kwarkwata suka nuna cewa non seulement muna goyen bayan ficewanmu daga cikin wannan kungiya ta sai da yawo, kuma muna goyen bayan shugabanninmu da suka jajirce suka ja daga suka nuna cewa babu abin da suke kokowa akan shi illa kare mutunci da martaba ta ƴan kasashenmu na IAS.
Sunana Abdul Mamma, sakatare mai watsa labaru na Mouvement National pour la Sauvegarde de la Patrie MNSP inch. Ka dubali guda a hiddo muna kudin munamu na IAS. Idan yau aka hiddo kudin IAS to komi ya kare, sai an jajirce bisa ga harka ta tsaro. Kuna ganin barazana da ake na ana yi muna, mutane suna dauka wannan barazana kamar barazana ce karama amma babban barazana ce.
Wasu 'yan jamhuriyar Nijar kenan da suka bayyana ra'ayinsu kan ficewar kasashen AES a IES daga ECOWAS. A gefe guda kuma masana na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan al'amari. A wannan tattaunawa da Rukayyar Bashir ta yi da tsohon jakadan Najeriya Ambassador Suleiman Dahiru, ta fara da tambayar sa yadda yake ganin dangantaka za ta kasance tsakanin kungiyar da kasashen bayan ficewarsu.
A halin gaskiya ba zai zama kamar da ba. Dalilin da yasa ba zai zama kamar da ba, sun riga sun balle, sannan kuma sun ce za su yi passport wa mutane su na wa'innan kasashe uku. Idan har suka yi passport wa mutane su na wa'innan kasashe uku, ya nuna in mutane su za su shiga cikin sauran kungiyar ECOWAS dole ne sai sun samu takardar shiga, wato abin da ake nufi visa. To, wannan maganar visa da ake yi ni a gani na ba alheri ne zai kawo musu ba, saboda suna da 'yan kasuwa wanda suke so su shigo Nigeria, su shiga Ghana, su shiga Togo, su shiga Senegal, amma dole sai sun samu 'yanci na shiga wa'annan kasashe. Ya nuna kasuwancinsu zai durkushe. Sannan kuma su wa'annan kasashen ECOWAS in mutanensu suna so su je wayannan kasashe uku ya nuna sai ma dole su ma sai sun samu visa, wanda kuma ba alheri ne zai kawo wayannan wurare biyu ba, wato ECOWAS da kuma wayannan kasashe guda uku.
To, ko ficewar tasu za ta kawo ƙarshen haɗakar sojojin da suke yakar masu ta da ƙayar baya?
To, a halin gaskiya da ya kamata a rabu, tunda sun ce ba su son ECOWAS ya nuna ba su haɗa kansu da ECOWAS don su yaƙi 'yan ta'adda ba. Amma in aka je aka duba, ai su ne suka fara shan bone daga 'yan ta'adda. Don haka suna neman haɗin kan kashin ECOWAS, amma sun zo sun yi ƙorafi wai ECOWAS ba ta taimaka musu. To, ba su faɗi wani irin taimako ne ECOWAS za su yi musu ba. Su a ECOWAS ba wata ƙasa da a yanzu take da ƙarfin arziki da za ta je ta taimaka wa wata ƙasa su yaƙi 'yan ta'adda.
Ambasada a tsohon jakadan Najeriya, Ambasada Suleiman Dahir kenan a tattaunawa wasu da Rukayya Basha, kuma kan wannan batu za mu buɗe layukanmu don mun ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Amma kafin nan ga shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulai Mumuni Barma. A makon jiya an ji irin fafutukar da wani mai bukata ta musamman ke yi a fagen aikin jarida a jihar Kogin Najeriya. Isahak Dan Imam, wanda ya yi dan takaitaccen tarihin rayuwarsa da kuma yadda aka yi samu matsalar kafa, mutum ne da ke sha'awar aikin jarida tun yana karami. Saboda haka tawayar da Allah ya jarabce shi da ita bata katse masa a hanzarin cikar burinsa ba. To, a yau shirin zai karkata ne kacokan kan hirarsa da wakilin muryar Amurka Muhammad Ahmed Dan Asabe, inda ya fara da bayyana yadda yake gudanar da aikin tattaro labarai.
Misali, in akwai biki ko wani aikin gwamnati a wani wuri, na kan tabbatar na isa wurin kafin masu lafiya. Zan iya zauna awa da biyu ina jira, sabida me na san idan aka samu taruwan jama'a da yawa za a samu cunkoso, kuma mai nakasa irina zai samu wahala shiga cikin mutane ya dauki labari. Amma idan na samu shiga da wuri, to sauran abokanan aiki nasu suna ganin za su ya shigo a makare, duk da cewa za su fuskanci cunkoson mutane, to ka gan su suka samu wannan matsala. Amma ni insha Allah kafin su zo na riga na samu wuri na zauna, kuma duk wanda ya kamata in hira da su na samu na gabatar da kaina gare su. To, yanda nake aiwatar da aiki na kenan. Kuma aikin nan na yi shi ne wato tsakanin da Allah kuma iyakan kokarina.
To, baccin aikin gwamnati ko kuma aikin jarida da kake, kana da wata sana'a na hannu da kake yi ne?
Na'am, ina noma da kiwo. Na fara harkan kiwon kaji da awaki a cikin gida, kuma Allah ya hore min ina da mata da yaya masu yawa, da wadanni da su muke hada hannu wajen kiwon dabbobi da kuma noma, don mu samu saukin abinci da saukin rayuwa. Kuma ta haka ma aikin jaridan ba ni da wani kwadai wurin neman abun hannun mutane. Tsarin aikina, abinda zan ci, Allah yana hore min ta bangaren noma da kiwo.
A ƙarshe, wani shawara ko kuma kira za ka ainihin matasa musamman masu sha'awar aikin jarida wajen sun gudanar da aikin jarida kamar da ya kamata?
Ka yi karatun jarida a jami'a, ka ci jarabawa, ka fito da sakamako mai kyau. Ba shi ne ba, abin da ake so shi ne ka zamanto akwai abubuwan da ake bukata ɗan jarida ya zama tuya da shi. Misali ya zanna yaro yana so ya zama dan jarida ko yaro ko yarinya tana so ta zama dan jarida. Ba yada ko kuma ba ta da shawar sauraron labarai a gidajen radio. Ba ka da shawar kallon television ko karanta jarida. To ta yaya zaka samu ilimin wato al'amuran yau da kullun? Current affairs kenan. Na biyu, bai zai yiwu ka zama kwararren dan jarida ba in baka karance-karance ne ta tafin turanci. A jami'a ba za a ba inda za a koya maka turanci in kana karatun jarida. So kai da kanka ne za ka sa himma ka koyi turanci kamar kana karatun digiri ne a harshen turanci. Ta nan za ka samu ilimi na turanci wanda zai sauƙaƙa maka aikinka a matsayinka na ɗan jarida. Kuma ka zamanto mutumin da yake da sha'awar aikin. So tari za ka ga mutane sun je sun karanta aikin jarida a jami'a, sun yi karatun aikin jarida a jami'a, amma asali ba su da shawar aikin jarida. To kaga in aka samu irin wannan da wuya mutum ya zama kwararren dan jarida. Kuma shi aikin jarida yana buƙatar abubuwa da yawa. Kaga na farko yana buƙatar ne akwai abin da muke kira perspective and perception in news reporting. Ya zamanto idan ka je daukan labari a matsayinka na dan jarida, yanda ka fahimci al'amura ko wani matsala, to yanda za ka rubuta labarinka da yabban yakin da yanda wani dan jaridan kuma shi zai kallin abin. To ba ya fi so dan jaridan ya je daukan labari ya yi labarinsa daga bangaren da mutane sauran yan jaridun killa su basu doki labarin su daga wannan bangaren ba. To kuma ba zai yi ka doki labarin ka daga bangaren zai ba mutane sha'awa ba, sai ka zamanto ka san wani hali ake ciki, me ya fi damun mutane, me gwamnati take yi, me gwamnati ba ta yi. Do wannan sai abin da kuma ba zai yi ba, sai ka zamanto ka da ilimi. Kuma ilimin nan kuma za ka same shi ne ta hanyar karance-karancen jarida, sauraron radio, kallon television. Ba fina-finai kawai ba, fina-finai kawai na banza da wafi wanda zai karama komai ba. To shi ne ka kuma na biyu ya zamanto ka da tsafta, saboda shi aikin jarida zai baka dama ka zauna da gwamna da minista. To ya zamanto kaka ce ai ban da kudi na nake samu, a'a dole za ka tanadi abin da za ka yi sutura mai kyau yanda za ka fito da daraja da mutunci a cikin manyan mutane. Wannan kenan. Kuma abu na gaba shi ne yaya kake karance-karance bayan ka gama karatunka na digiri a aikin jarida. Saboda shi dan jarida ana so ne ya zamanto mai yawan karatu akan wasu fannoni na rayuwa baya ga aikin jarida. Ta nan idan kuka hadu da misali likita, in kuna hira da shi, to ka san wasu abubuwa tamboyin da za ka yi mishi, shi ma zai ba shi sha'awa kuma ya ba shi mamaki. A takaice abin da nake ganin matasanmu masu sha'awar aikin jarida su mai da hankali a kai kenan.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau. Sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Ishaq Dan Imam, dan jarida a Najeriya, da wakilin muryar Amurka Muhammad Ahmed Dan Asabe, sai producer Julie Lizas Grisham. Ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
To madalla a gaida Suleiman Muni Barma. To yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar muku bayyana ra'ayoyinku. Yaya kuke kallon amincewar da kungiyar ECOWAS ta yi na ficewar kasashen kungiyar AES? Yanzu haka mun samu kira daga jihar Nasarawa. Waye a kan layi?
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare-bare yar kudin jihar Nasarawa.
To Bashir Tela, muna jinka.
Alhamdulillah, a gaskiya ni ban ji daɗin ficewansu ba, saboda ya kamata sai ana tare, in ana taren nan taimakon juna zai fi. To amma tun da sun riga sun fice, sai dai mu musu fata alheri. Sannan kuma a gaskiya talakawa masu hulɗa da waɗannan kasashen abin za su ga sauyi matuƙa, saboda abin zai yi tsanani. Mure muna musu fata da saka shi ne mafi alheri. Naku ne Bashir Tela daga nan lafiyan bare-bare.
To muna godiya Bashir Tela. Yanzu mun sami kira daga jihar Kebbi. Waye a kan layi?
Sunana Dan Asabe mai fata daga Yauri jihar Kebbi.
To Dan Asabe mai fata, muna jinka.
To gaskiya ni ban ji daɗin wannan. wannan ficewa da kasashen Niger, Mali da Burkina suka yi daga kungiyar ECOWAS ba, duba da irin dangantaka da ke tsakanin Nigeria da Niger da sauran kasashen ga uku, ta ga wannan mulki gwamnati na soja gaskiya ya mai hargo baya, an yi auratayya, an yi kasuwanci, an yi ma'amala, kuma gashi abubuwa sun zo sun dame, babu gaba babu baya, zumunci ya yanke, ma'amala ta yanke. Gaskiya ban ji daɗi ba, ina ba su haƙuri don Allah a dawo a haɗe a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, wannan shi zai kawo ci gaba ga ƙasashenmu.
To mun gode ɗan Asaba mai fata daga jihar Kebbi. Yanzu mun sami kira daga jihar Nasarawa, waye akan layi?
Assalamu alaikum, sunana Shafale Kasi Magaji ɗan ya Musa a kuma jihar Nasarawa. Barka da aiki
madam. Assalamu alaikum salam, barka dai Shafale, muna jinka, menene ra'ayinka?
Malam, gaskiyar magana shine ka san ita ECOWAS nan shugabanci ne na gari bashi, don inda an samu jajirtaccen shugabanni ba yanda za su yi su bari waɗannan su kuce musu. Kuma bai yiwuwa mutumin da ka goya shi ka zo kana koya mishi abu ya iya, yana ganin ya iya wannan abun, sannan kuma ka zo kana rika bashi wani na daban wanda ba zai kawo mishi cin gaba ba, kaga ba zai yadda ya ci gaba da irin wannan tafiyan ba, wahala ne zai sha. Saboda haka ni ina ma mutanen nan fatan alheri, in wannan fita shine alheri a gare su to Allah ya tabbatar musu da shi, in kuma ba alheri ne ba to Allah ya daidaita lamarin a samu a zauna a teburin shawarwari a daidaita.
To mun gode Shafale daga jihar Nasarawa. Yanzu mun sami kira daga jamhuriyar Niger, waye akan layi?
Kuna tare da Abdulkasko nan nake ungwar wadata ta wale da birnin Adar jamhuriyar Niger.
To muna jinka.
Ina gaskiya akan hikewa kasashen nan guda uku daga cikin kungiyar ke biya wa Mali, Burkina da kasar Niger. Gaskiya mu babban alheri ne ga kasar mu. Sai mu ce kuma Allah ya saka mu waɗannan kasashen da shugabannin nan su da alheri, saboda mu gaskiya alheri ya shigo Niger. Kuma muna fata ɗan ƙasa da Allah da Annabi su kama wannan tsarin tun sabi. Sun ƙyama ƙarminki guda, mun ƙare da ƙasa faransu, mun gama da su biyawo Emmanuel Nkrumah shugaban ƙasa faransu, mun ƙare da su, mu alheri ya shigo Niger. Muna fatan Ubangiji Allah ya kama ma shugaba Chani, ya kama ma shugaban ƙasan ma.
To mun gode daga ɗan jamhuriyar Niger. Yanzu mun sami kira daga jihar Nasarawa, ya kan layi?
Na'am, to salamu alaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah. To kuna tare da Garba Saleh likitan radio. Dan mutane dan fisan karamar hukumar sarkin jihar Bauchi, mazaunin jihar Nasarawa, nan karamar hukumar domin jihar Nasarawa.
To Garba Saleh, muna jinka.
To a gaskiya abun bakin ciki ne kan tunda ana tare an rabu, gaskiya abun ba daɗi, domin mu mun san waɗannan ƙasashe ba abin da ya raba su sai dai ɗan iyaka kawai, kusan dukkanmu gaba ɗaya ɗaya ne ƴan uwa ɗaya. Kuma mun san abin da ya raba su mulkin soja ne da demokuraɗiyya. To muna fata wannan rabuwan da aka yi kar ya sa an rabu gaba ɗaya. Domin an san Allah ya yarda mulkin soja ba ɗorewa zai ba, idan suka dawo demokuraɗiyya duk hanyar da za a ji a samu demokuraɗiyya a dawo a dunkule harkoki kare ya warware. Ya kamata su haɗa kai a tafi tare, ni na gudunmuwan kenan, kuma Allah ya haɗa kai a zauna lafiya. Na gode.
To mun gode Garba Saleh daga jihar Nasarawa. Yanzu za mu sake koma jamhuriyar Nijar, waye akan layi? Hello, kana jin mu na jamhuriyar Nijar?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke magana? Muna jinka. Amu alaikum salam, da wa
muke magana? Ubama la alini shugaba na kula murya Arewa dogon taske jamhuriyar Niger.
To muna jinka.
Ba da ra'ayi da take ga wannan cece cece da aka la'ana din na kasashen da uku da Niger da Mali da Burkina. Sabi da lalle ni na so a ce yau cikin kasashen daga Africa duk wanda ake yin horon shi suna zuwa da hanya guda. Kuke kunje su guda. Shi kuma kuɗin su bai guda su tuka fasken su bai guda ya yi, amma na ƙasa uku sun yi ƙasa uku ko sun yi wajen gabi da kun san akwai can kasuwa masu kai da ƙasashen wajen zuwa sun yi kaya, ko muke yin su sai ka ko sai kuɗi ne ko sai lumi ko sai bai nika bai akwai matsalar ciki. Na gode gode Amerika mai magana Umma Malam Ali shugaban kullum mara yi rokon lusu.
To mun gode Usa Malam Ali daga jamhuriyar Nijar. Yanzu za mu sake komawa Najeriya jihar Kwara, waye akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi, mai magana Bello Garba Dinawa daga nan Kwara.
To Bello Garba,
dangane da wannan kishe kuce da aka yi ga abin da shahi kodade ko da yake ban sauraron kuma na yi kokarin in samu in kamu, amma ban samu ni ji maudu'in da ake yi ba, amma ina jin kawai dai ana magana ne akan kudade na kusan kasa uku.
A'a, ba wai kudade bane ba, ana maganar shin yaya kuke kallon ficewar da kungiyar ECOWAS a kungiyar kasashen Niger suke da Mali da Burkina Faso daga kungiyar ECOWAS?
To gaskiya abin da muke ji ba gaskiya wannan ficewar da waɗannan kasashe suka yi guda uku, Niger da Mali da sauran, to gaskiya wannan ba wai abuwan abinga bane. Dai idan muka diba wannan kungiya ba wani ma'abin da tawa waɗannan kasashe, kuma haɗaka su da wannan wannan haɗa su ba wani abu wanda suke ga abubuwa nan irin tattalin arziki da kuma matsalolin da aka kasashe mu, amma wannan ECOWAS ba abin da ta taimaka ma wannan kasashe, da haka yake su ba Allah ya sa shi ne zama alheri gare su.
To amin. Bello Garba daga jihar Kwara, yanzu mun sake samun kira daga jihar Nasarawa, waye akan layi?
Assalamu alaikum, kuna tare da Babawo ne mai agogo na cikin garin Gitata a Karnataka Gwamnati a jihar Nasarawa.
To Babawo, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Alhamdulillah, gaskiya fitar su ni ina ra'ayi na ji dadin hakan, domin duk mutumin da ya dogara da kanshi to hakikanin gaskiya akwai ci gaba a hakan. Saboda yau kaga in aka ce maka kana da nemaka aiki shi ke wahala, amma aka ce aiki naka ne kai kana yin kanka ne ka samu wani abu a ciki, ni ina ganin hakan da suka yi alheri ne gaskiya. Ni na ji daɗin haka ɗin. Allah ya kawo mana mafita, Allah ya kawo mana.
To amin, mun gode Babawo daga jihar Nasarawa. Yanzu mun sami kira daga jihar Niger, waye akan layi?
Sunana ɗan Shaibu Girin, jirgin cirowar rai bangare kina yi cikar mawa kuma fasfurar kinakka.
To muna jin ka, menene ra'ayinka a gurguje?
Kana ba mu ji daɗin fice wanda su waɗannan kasashen suka yi ba, amma abin da nake so in jawo hankali kasashen Amurka, gaskiya magana fice wanda suka yi a yanzu na gani ba kai bane da su, saboda wayan kasashen kasan da ma suke so su jawo ita ma karan kanta tana kokarin kanta dai su kare kansa, kuma yau din suke so a cikin saboda ada ita kasar Rasha tana kokarin ba su tunta kai za ta suna ganin kamar kasar Rasha tana yari, wannan kusuri ya kamata su zo su nata yi.
To ina ganin layin da ya samu matsala. To masu sauraro, mun gode da jin ra'ayinku, da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya, amma wannan karin a taƙaice.
Rasha ta faɗi cewa ta harbo jiragen sama marasa matuƙi na Ukraine guda 104 a cikin daren jiya Laraba. A wasu hare-hare da suka auna wasu wurare da dama da sojojin Ukraine ba sa kai hari a baya, wato a cikin Rasha. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar da harbo kusan kashi 3 cikin 4 na jiragen marasa matuƙi a yankunan da ke kan iyakar Rasha da Ukraine, ciki har da yankunan Kursk, Bryansk, Slomansk da Belgorod. Ana fargaban mutane da yawa sun mutu, wasu da dama kuma sun jakkata sakamakon turmutsutsin da ya faru a safiyar yau Laraba, yayin da dabban mabiya addinin Hindu suka je yin wanka a matsayin wata al'ada ta tsarkake kai a wani kogi a lokacin gagaruman bikin Mahakum da aka yi a birnin Prayagraj da ke arewacin India, a cewar kafafen yaɗa labaran ƙasar. Iyalai da ke cikin damuwa sun yi layi a wajen wani asibitin wucin gadi da aka buɗe, suna so su samu bayanai akan 'yan uwansu da basu gani ba. Masu aikin ceto kuma na taimakawa waɗanda suka jakkata, sannan kuma 'yan sanda sun yi ta ƙoƙarin shawo kan ɗimbin mutanen da suka taru a wurin. Nan take dai ba a bayyana dalilin da ya kawo fargaban da ya haddasa aukuwar mummunan lamarin ba, ko kuma adadin mutanen da suka mutu ko suka jakkata. Sai dai shafukan yanar gizo na wasu kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ce mutane 10 ne suka mutu. An sami kwanciyar hankali a yau Laraba a Kinshasa, babban birnin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, kwana ɗaya bayan zanga-zangar nuna adawa da ƙwace garin goma a gabashin Congo da 'yan tawayen M23 suka yi. Wasu matasa da ransu ya ɓaci sosai a kan lamarin, sun sanya wuta a ofisoshin jakadancin Belgium, Faransa, Kenya, Uganda da kuma Rwanda.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai, da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu Carl Stalin daga nan birnin Washington DC. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sayi ne lafiya. Assalamu alaikum.